نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بركم دوانا مريتي نلهدي sha uku ga watan Zulqa'da a shekara ta 1443 hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya daidai da 12 ga watan 6 a shekara ta 2022 miladiya. A wannan makaranta mai albarka ta karatun littafin Riyadus Salihin daga masallacin Ihya'us Sunna wanda yake Gwammaja a cikin birnin Kano. Yau insha Allah za mu yi darasi na hudu, kuma in ba a manta ba, yau ce ranar da muke dawowa hutu, kamar yadda tun kafin azumi muka dakatar da karatu sakamakon aiwatar da ibada ta azumi da sauransu. Da fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana dukkan abubuwan da muka yi na ibada, kurakuranmu kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana. A darasin baya muna karatu dai cikin kitabul ma'murat babul ikhlasi wa ihdarin niyya. Mun tike da hadisi na 5, za mu tashi hadisi na 6. Mala yace wa an Abi Yazid ma'an ibn Yazid ibn al-Aqnab, daga Abu Yazid ma'an dan Yazid dan Aqnab radiyallahu anhum, Allah ya kara musu yadda, da dan da uban dukkaninsu sahabbai ne. Shine malam yace wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun, da shi da baban da jikan dukkanin da kakan dukkaninsu sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana shi ma'an din da kuma Yazidu din, an gane ko? Da kuma Yazidu din, Yazidu bi ne a cikin maganar, da da jika na tsakiyarsu shine uba, wanda shine ma'an. Allah ya kara musu yadda. Kala ma'an yace kana abi Yazid, babana Yazid ya kasance a karaja da nanira ya tasaddaq, ya fitar da waɗansu dinarai don ya yi sadaka. A nan waɗansu malamai suka ce sadaka ce da ma'anar kyauta ta yau da kullum, waɗansu kuma suka ce a'a, sadaka ce da ma'anar zakka ta farilla. Imamul Qurtubi ya ce duk inda kalmar sadaka ta zo, asali ma'anarta shi ne zakka. Sai dai in akwai wani dalili kuma da yake nuna cewa ba zakka ake nufi ba, kyauta ake nufi, domin da zakka da kyauta duk a larabcin Qur'ani da musulunci akan ce da su sadaka. Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka ko salawatika sakanun lahum. Ka karɓi sadaka daga dukiyoyinsu. Sadaka nan ana nufin zakka, an gane ko? To sannan abin da kuma ba farilla ba na nafila, shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fi kulli tahlilatin sadaqa wa fi kulli tahmidatin sadaqa wal amru bil ma'ruf sadaqa wa fi budi ahadikum sadaqa wa tabassumuka fi wajhi akika sadaqa. Kaga sadaqa, sadaqa nan ana nufin nafila, sadaqa fi tatawwu. To da ka shi dai ma'anu dan Yazid anan yace babansa ya fitar da wasu silalla na zinare, waɗansu kuɗaɗe na zinari zai je ya yi sadaka. Fawaba'aha inda rajulin fil masjid, da ya je masallacin annabi sai ya aje su a gefen wani mutum. To yana daga cikin ladabi irin wanda annabi ya koyar da sahabbai. Su mawadatan akwai ladabin sadaka, su talakawan akwai ladabin karɓar sadaka, wanda za ka samu mu a ƙasarmu ba mu da wannan. La'alla kila ko jahilcin karanta ire-iren waɗannan hadisan ne, ko kuma son zuciya, ko kuma zulamar son abin duniya. Za ka ga talaka ba shi da ladabin karɓa, mai kuɗi ba shi da ladabin bayarwa. Duk mutumin da zai fito a fili yana watsa kuɗi ana ɗauka, wannan ba shi da ladabin ba da kuɗi, ba shi da ladabin ba da kuɗi. Duk mutumin da zai yi kyauta don a yaba masa, ba don ya nemi ladan Allah ba, ba shi da ladabin kyauta. Duk mutumin da kai kana jin yunwa, shi kuma ya ɗauko riga ya baka, kuma ya san kana jin yunwar, amma shi waccan ya ga dama, ba shi da ladabin kyauta. Sadaka ita sadaka kana kallon buƙatar wanda zaka yi wa ne sai ka bashi ba wai abin da kai kake so ba sai kai baka so yanzu shi shine mai so ba kai kake buƙata ba shi yake da buƙata to da yawa zaka samu mawadatan mu suna da karancin fiqhun infaqi sanin yadda ake kyauta sanin yadda ake sadaka mutumin da yake cikin yunwa abin da yafi komai buƙata shine mai abinci haka lokacin da zaka yi kyauta in dai mai yunwaci zaka yi wato abinci yake buƙata mutumin da ba shi da lafiya babu abin da yafi buƙata in zaka masa kyauta sai mai kudin magani ko magani mutumin da yake zaune a gidan haya in zaka yi masa kyauta me yake buƙata gidan zama ko kudin haya dalibin da yake buƙatar kudin registration na makaranta me yake buƙata kudin registration ina fata an gane shi yasa za ku ga hatta lokuta akwai kowane lokaci da irin kyautar da ta dace da shi me hikimar da yasa aka ce ai sadaqatul fitri zakatul da kai kuma malamai suka cije akan sai dai a bada abinci saboda lokacin me ake buƙata abinci wannan lokacin mutane sun fi buƙatar abinci rana ce ta farin ciki kwa baya yiwa da yunwa babban farin cikin ka shine cikin ka yayi ya cika cikin ka ya cika da haka malamai sun yi rubuce-rubuce akan fiqhul infaq an gane ko ilimin sanin yadda ake kyauta a musulunci ilimin sanin yadda ake karɓar kyauta a musulunci to manzo Allah ya koyar da al'umma sa wannan mawadata ba sa mutane suke ayi layi a kofar gidansu suna ba su kuɗi ba ba a taɓa samun wani sahabi cikin sahabban annabi a zamanin sa mawadaci cikin mawadata ya sa talakawa sun yi layi ya nemi su rabo ba ba sa haka gudun ne kada su bata wa kansu niyya ko ba haka ba kuma samuwar irin wannan a cikin al'umma ba yayi talakawa yake ba dada haifar da talauci yake yi duk lokacin da zaka bude kofar talakawa su rinka layi a kofar gidanka kana ba su to kai rukurutin din talauci kuma kullun kana yayi sababbin talakawa ne ba wai canja su suke daga kake daga talauci zuwa wadata ba inda gaske zaka yi kyauta ko zaka yi alheri rinka bin labarai ta karkashin kasa waye mawadaci waye mabukaci mabukacin me yake bukata cikin dare sai a je a kai masa ina fata an gane to da haka yana daga cikin yadda manzo Allah ya tarbiyantar da mawadata shine idan za su yi sadaka za su dauko kudin su ba tare da mawani ya san za su bayar ba sun san talaka sun san mazaunin su a masallaci da sun zo kawai in suka aje jaka suka yi gaba shi kuma ya san me ake nufi sai ya dauka ya gaba ba sa bukatar ko na gode jiran sa suke ma sai yayi sujjada sai su aje sai su gaba da haka shi wannan bawan Allah zai ko ba da zakka ko zai yi kyauta sai ya dauko kudin sa sai ya taho masallaci da ya zo masallaci sai ya tada wani talaka yana sallah sai ya aje masa jaka ya tafi sa to a she lokacin da ya dauko kudin daga gida dan sa ya gani ya biyo bayan sa kuma shi ma dan yana buƙatar kuɗi domin ba duk dan alhaji bane alhaji ba duk dan mai kuɗi bane mai kuɗi kuɗin ka daban na ubanka daban zai iya yiwa a gidan ku za a ci a sha ai komai amma kai aljihun ka ba ko sisi to wannan yasa shi wannan yaro yana buƙatar kuɗi amma ya tabbatar in ya ce wa baban sa bani ba zai bashi ba ba zai bashi ba to sai bari sai da uban ya dauko jakar kuɗin sa zai tafi ya je sadaka ko dai da ma'anar kyauta ko da ma'anar zakka sai biyo bayan sa yace faji'tu fa akhadtuha da nazo naga babana ya aje wancan talakan yana ruku'u ko yana sujada kan ya dauko ni kuma ne wum da ita sai na dauke ne gaba yace fa ataitu biha kuma sai na dawo da ita gida to sai akai sa'a shi yazo zai shiga gida ya dauko sadaka da baban sa ya bayar shi kuma baban ya dawo gida daga kai sadaka sai akai kicibin sai uban ya ga dan da jakar kudin da yaje kai faƙala sai uban ya ce da shi wallahi ma iyaka aratu na rantsa da Allah ba kai ne niyyar bawa ba to ita ka'idar sadaka ko kyauta idan kai niyyar yi ba dole sai ta kai ga wanda kai niyya ba ko bata kai ba kai Allah zai baka ladan ka cikakke hikimar haka da yawan mawadata za ka samu suna da yara macuta in dai za su yi kyauta sai yaran nan sun yi cuta sai sun rage kai ka ba da 10,000 su su je su ba da 2,000 kuma wani lokaci su hana maka access da alhajin dan kai masa godiya dan in za ka yi godiya asirin su zai tonu kuma da yawan mawadata sun san da waɗannan yaran macuta ne shi yasa in mawadaci yana so ya maka kyauta ta tsakani da Allah ta isa gare ka sai ya kira ka sai ku buya daga kai sai shi sai kori waɗannan ƴan koran saboda ya san in dai ya aika to su ma wasu kwastan ne sai sun kira kwastan duty sai sun sassabe mata kafa sun ciccire mata kaza kuma wani lokaci masu yi wa mawadata irin wannan ba fa wai sai yaran su ba har ƴaƴan cikin su suna musu wani lokaci har matan su akwai wani gwamna yake bani labari muna bashi shawara ranka ya dade ka cire suwane daga cikin gwamnati suna bata maka suna suna yin abin da bai dace ba yace algaba ta bala idan aka ce za a yi wannan sai dai mu kori kowa sai ba mu misali yace matarsa ce za a yi auren kalinta uwa ɗaya uba ɗaya sai ya dau miliyan 2 ya bata kuma irin waɗannan ba sa son a yi kyauta ba ta hannun su ba sun kanka ne dole sai ta hannun su za a yi kyautar to kuma ba za su isar da kyautar yadda ya kamata ba duk da su ma kuma fa ana ba su nasu yace da ya dauki miliyan 2 ya ba matar yace ta ba kaninta gudunmawa yaron da yazo ya durkusa ya gaishe sai yace nagode yayi ta bani 500,000 yace to kaga an saki ne daga gida zai fara in canji ne na gwamnati daga gida za a fara to hikimar Allah da yake Allah ya san mawadata za su gamu da irin wannan matsalolin kuma in suka ce sai sun rinka koran mutane sai dai su zauna su kadai to sai Allah ya kaddara idan ka bada 10,000 sai wani ya cire 5,000 kai ladan 10,000 Allah zai baka ko ya kaita ko kai ya kaita shi cutar da ya za ta kare a kansa ba zai tsina na kamai a rayuwa ba in dai da wannan zai rayu to amma kai kuma Allah zai baka ladan ka 100%. To da haka shi uban bai san haka ba sai ya dauka idan kai niyyar ba malam mudi kudi sai kudin suka tafi wajen malam tanko to baka da lada shi a tunaninsa kenan da haka sai ya ce da dan wallahi ma iyyaka aradtu na rantsa da Allah ni ba kai ne nufin bawa ba to dan sai ya ce fa kasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na kai baba na kara wajen annabi a wannan gaba ya kamata iyaye su fahimta da kyau yanzu magana muke akan sahabi da uba kuma gashi sabani ya shiga tsakanin su kuma dan ya kai uban ina kara to a al'adar malam bahaushe duk rigimar da da uba za su yi da baya kai kara in ya kai kara rigima ce sai a ce bai da albarka sai ya zama abun gori haka duk rigimar da miji da mata za su yi a al'adar bahaushe ba a kai miji kara duk matar da ta kai mijinta kara musamman kotu ko wajen yan hizba in dai typical bahaushe ne to shawara farko da za a fara bashi shine ka rabu da ita ba matar rufin asiri bace har ta kai ka kara da yawa mazajen da suka saki matan su da zarar sun ce sun kai su kotu kan aje kotu ma sai tura takarda shi yanzu ma ya san ya sauke mata to ko shakka babu ita kara suna ta tara akwai karar da za ta iya daukar ma'anar cin mutunci da wulakanci akwai karar da za ta dauki ma'anar sasanci da neman haƙƙi wannan ba laifi ba ne ko tsakanin uba da ɗa ta gudana sahabbai maza da yawa suna kai ƴaƴa da yawa suna kai iyayensu kara wajen annabi abdullahi dan umar yake bada labari yace wata rana babana umar yace in saki matata ni kuma ina son kayata nake masa gaskiya ni ina son matata yace to sai ka sake ta sai kai shi kara wajen annabi yace babana yace in saki matata sai manzo Allah yace bu babanka saboda me saboda annabi ya san a irin tarbiyyar Umar ba zai ce a saki mace lafiya tsalau ba sai dai akwai wani dalili amma ba dole bane shi dan ya fahimci dalilin yanzu saboda magagin so ya rufe masa kwakwalwa ba zai fahimci zancen ba da haka sai dai ai amfani da veto power ko a ce yi ba tare da an gaya masa ba to kuma wannan ba yana nufin kowane uba sai ya kalli dansa ya ce saki matarka ba in ma ka ce to yana da damar daga kara ya kai gaba in kana da wani kawo ya kai wajen kawo in kana da uwa kai ma ya kai karanka wajen babanka gaba da gabanta in kai ma babanka yana nan ya kai ka kara wajen babanka in duk waɗannan ba sa nan sai kai ka wajen alkali alkali uban kowa ne an gane ko to sai alkali ya bincika kai da cijo me yasa kace danka ya saki matarka ya saki matarsa idan kace ai wallahi mun taba faɗa ne da kakanta daman da kakanta da kakana tun asali ba a shiri to wannan maganar banza ce fatan mu ai ku shirya kuma ba fadan ku ci gaba da gadan mana da shi ba a'a ai asali su manoma ne mu kuma makiyaya ne daman rigimar manoma da makiyaya asali ta samo sai su ake ta kare ba su ake kuma ta ci gaba a'a su asali makiyaya ne ko kuma mahauta ne mu kuma masunta ne to duk irin wannan ba dalili bane ko kuma a'a ai ana zargin kakanninta da maita ba fa ita ba kakanninta kuma shi ma zargi ne ba tabbatarwa akai ba kawai shikenan wala tazir waziratun wiza ukra amma in akwai wani dalili mai karfi uba yana da damar ya ce dan sa ya saki matarsa annabi ibrahim ya sa isma'il ya saki matarsa saboda ya gane ba ta da sirri ya bugi cikinta ita kuma ta kunce bakin zare jaka sai ta faɗa sirrin mijinta bata san wane ne ba fa kawai dattijo yazo ya sallama ta fito aka gaita ya mai gidan baya nan ina ya tafi ya tafi kaza kaza mai sana'ar sa kaza to ya rayuwar ku kai wallahi dai sai hakuri to wannan matar ba matar zama bace ba matar rufin asiri bace ba to da ka yi bar sako yace in yazo ki ce da shi ya canja kauran kofar gidansa wannan magana ce ta manya canja kauran kofar gida ma ana ya sake ki dan ita mace ita take rufe sirrin gida ba kauran kofar gida ba duk security da zaka sa wa gidanka ka sa CCTV ka sa electric wire ka sa buzu daga agadar ka sa duk maganar banza ce in matar gida bata rufe sirrin gidan ba na banza kake yi kamar kasuwa gidanka zai zama ina fatan fahimci wannan da haka dai sau da dama haka tana faruwa iyaye su samu sabani da yaya wani lokaci ɗan ya rasa inda zai sa kansa iyaye su caja masa kai to a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka tana faruwa kuma idan haka ta faru ƴaƴan suna kai iyayensu ƙara gaban annabi da haka yanzu kai ma sai ka kai babanka ƙara ko dai wajen wani kawunsa cikin sabanin da kuke da shi ko wajen wani babban abokinsa wanda ka san sun tashi tare zai iya gaya masa gaskiya ko wajen wata yayarsa wacce ka san jaruma ce za ta iya gaya masa gaskiya ko wajen limamin unguwar wanda ake kyauta zaton kowa yana mutunta shi dan ya shiga ciki yayi sulhu in ta gagara kuma an je kotu shikenan sai dai ka ce alkali ka a tsaya a gaban kotu alkali yayi muku sulhu a can ba ina fata an gane da haka iyaye su fahimci wannan yaya ma kuma su fahimci wannan wata yarinya babanta ya taɓa mata auren dole a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ƴar birni ce babanta ɗan ƙauye ne amma ya zo birni Allah ya masa kuɗi ya haifi ƴaƴansa a birni duk suka tashi ƴan birni amma ɗaya ɗaya yake da ita mace kuma shi yana da kuɗi mai yawa a tajiri ne ya hanga ya hango ya ga duk samari ƴan birni da suke son ƴarsa kuɗinsa suke so kawai so suke su auri ƴarsa da ya faɗi ya mutu kawai su ci kuɗi a banza to shi kuma sai kishi ya motsa masa ya ga to da wani ya ci masa kuɗi wanda ƴan gidansu su ci to a ƙauyensa akwai wani ɗan uwansa shi ma yana da ɗa amma su tashin ƙauye ne ƴan ƙauye ne kawai sai je ya ɗauko ɗan ƙauye ya zo zai haɗa da ƴan birni yarinyar nan ta yi juyin duniya ya ce wallahi sai kin auri ɗan uwana ba fa an aurenta ba ne a rayuwance ta fi shi wayewa amma duk da haka ya kunnan uwar ya ɗaura aure da ya ɗaura aure yarinya ta ga ba za ta iya haƙuri ba sai ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah babana ya yi min wani abu ya ɗauko ɗan uwansa daga ƙauye ya aura min don ya ɗaga matsayin yaron amma ni kuma ba shi nake so ba sai annabi ya ce yanzu me kike so idan kina so zan kashe auren yanzu nan ba ma sai na kira shi ba in dai kina so yanzu nan zan kashe auren sai ta ce a'a ya ma'aikin Allah a kyala baba daman nayi haka ne dan in nuna wa iyaye su san cewa ƴaƴansu fa suna da ta cewa su ma dan ka haifi mutum ba yana nufin kuma komai shi kai zaka tsara masa ba akwai lokacin da kake da wannan lokacin da ɗanka yake karami kai masa tarbiya da ya tasa ya kai shekara 7 zuwa shekara 14 ka koya masa ladabi ladabi shine duk wasu abubuwa na yau da gobe ka rinka koya masa in an yi mutuwa ku je jana'iza tare daurin aure ku tafi tare koya masa sa kaya na mutunci domin a wannan lokacin akwai samartaka in ka bar shi yana sa ya kaya na karanta to zai tashi haka zai yi shekaru da yawa amma bai san kayan kamala ba to da ire-iren wannan fara koya masa yadda ake riƙe gida wani lokaci rinka shawara da shi akan cefane in an zo sallah tambaye shi wani irin kaya ya kamata in ɗinka wa babarka amma ka ce masa albashi na fa 100,000 ne idan ya ce maka ɗinka mata leshin 80,000 to ka san mahaukaci ne to me za a ci leshi za a ci kawai amma in yi masa lissafi mai kyau ya ce to gaskiya baba ɗinka mata leshin 15,000 ƙanwata kuma ɗinka mata leshin 8,000 ni ma ɗinka man shaddar 5,000 a ƙarshe dai ya kashe ma 40,000 ya ce to 40 kuma a riƙe ta don yau da gobe sai ka ce a yaro ya yi hankali na fata an gane to haka ake koyawa yaro tarbiya daga nan in ya kai shekara 21 to ya zama cikakken mutum sai dai shawara tsakanin kai da shi baka ce masa yi kaza a'a sai da shawara ku kalli yadda annabi ibrahim yayi wa isma'il yanka shi zai yi amma sai da shawara ya bunayya inni aratil manami anni adbahuka fanzur ma za tara abinda ba shawara ma amma sai shigo masa da siga shawara umarnin Allah ne fa akwai shawara amma dabara ce da shawara ya zo masa saboda yaro in ya kai wannan lokacin kace yi kaza bar kaza to abinda zai fara tunani a'a saboda shi ma kwakwalwarsa a lokacin ta fara tunani cikakke na mutum kuma shi ma yana da ra'ayoyi shi ma yana da sha'awoyi shi ma yana da abin da yake ganin ya dace idan kace kawai da a'a mulkin soja doka soja zaka gudanar da shi to sai ku ta rayuwa haka kullun ku rinka barambara kullun ku rinka barambara baya bukatar ya ganka zai rinka koyi maka abubuwansa saboda in yana so yayi shi ya tabbatar da abin mai kyau ne kila ma yayi istihara zuciyarsa ta zauna amma da ya ce eh kai kuma zaka ce a'a su kuma su iyayen suna dauka kamar wannan shine ubantaka in ba zaka juya shi ba ai baka zama uba ba a'a zaka juya shi amma ta wace hanya ina fata an gane yawa to da haka dai wannan yaro yake fa qasamtuhu ila rasulillah sai na dau baba na kai shi kara gaban annabi fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba gaddama a tsakanin yayan da dan da uban sai yake laka ma na waita ya yazid kai yazidu sadakar da kai Allah ya baka lada duk da bata je inda kake so ba kai wani talaka ka so ka bawa a masallaci ka je ka aje masa to kuma bai dauka ba to amma duk da haka ladan bashin Allah zai baka kamar ma shi ka ba walaka ma akhasta ya ma'an kai kuma da ma'an abinda ka dauka ya zama naka shikenan sai ka zauna lafiya to abinda yasa a can ne mana bayani akan shin sadakar zakka ce ko kuma kyauta ce idan zakka ce kamar yadda wasu malaman sun fassara kaga wannan ya fito mana clearly a fili cewa uba yana iya ba dan sa ne zakka domin kudin uba daban kudin me a daban to amma wasu malaman sai suke kafa sharadi amma dan kada ya zama wanda bai balaga ba domin in bai balaga ba ai dawainiyar sa tana kanka amma in ya riga ya balaga ya mallaki hankalin kansa to yanzu in ma ka bashi tuwo sadaka ka bashi dan haka in ka bashi kudi yanzu nasa ne domin shi magidancin kansa ne ya mallaki hankalin kansa to kuma wasu malaman wanda suka tafi akan wannan ra'ayin suka ce kuma in dai akwai hakan a tare da kai to danka shi yafi kowa cancantar ka ba zakka ina fata an fahimta yanzu zai yi a hankali danka yana cikin talauci dan wani yana cikin talauci zai ka dauki kudin ka ba dan wani ka bar naka Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yace ai wannan ma bai dace da hankali ba ka ce ba za a ba da zakka ba ta kowace fuska ba za a ba uba zakka ba ta kowace fuska ba za a ba uwa zakka ba ta kowace fuska wannan ba daidai bane domin hankali ba zai yadda ubanka yana cikin talauci ka dauki kudin ka ba uban wani ba hankali ba zai yadda uwarka tana cikin talauci ka dauka ka ba uwan wani ba hankali ba zai yadda danka yana cikin talauci ka dauka ka ba dan wani ba ina fata an gane to ballantana kuma shari'a hankali ma lafiyayye ba zai yadda da wannan ba to da haka malaman da suka ce ba za a ba ƴaƴa zakka ba ko iyaye ko matan aure su abin da suke kallo ɗaukan nauyi idan iyayenka talakawa ne suka ce yo ai haƙƙi ne ka kula da su da haka maganar ka ba su zakka ma bai taso ba ballantana kuma matarka suka ce matarka ai kullun a ƙarƙashinka take haƙƙinka ne ka kula da ita da haka ka ba su zakka ma bai taso ba to amma idan muka dauki ka'idar da na faɗa mana a baya kudin matarka daban naka daban ko ba haka ba haƙƙin da ya wajaba a kanka yana nan a kanka ko nawa take da shi na kuɗi yanzu matarka in ita ta fi kowa kuɗi a duniya kai kuma kai ka fi kowa talauci a duniya dole sai ka bata kuɗin cefa ne amma gwargwadon ƙarfinka ba gwargwadon ƙarfinta ba to in dai an yadda da wannan lissafin dalla-dalla naka naka ne naka naka ne kowa da nasa to me zai hana a bata zakka abu na biyu abin lura shine ba wai an ba wa iyaye zakka bane dan sunan su iyaye ba an ba mata bane zakka dan sunan ta mata ba an ba ƴaƴa bane zakka dan sunan su ƴaƴa an ba su ne dan sunan su mabukata kuma na kusa farkon abin lura shine ne bukatar tasu ba wai kusancin nasu ba. Yanzu idan zaka bada zakka, farko abin da kake dubawa shin wanda zaka bawa yana cikin nau'i na takwas din da Allah yake a bawa zakka, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa fi sabil. In babanka yana cikin waɗannan, to kaga ya cancanci zakka, sannan kuma yana da wata power ta biyu, shine kusancin sadakai. Manzo Allah ya faɗa ba sau ɗaya ba sau biyu ba a cikin hadisi, yace as-sadaqatu ala zawil arhami tintani sadaqatun wasila. Ita zakka ko kyauta in ka ba na kusa ladabi kake samu, ladan sadakar da kuma ladan ne zumunci na kusa. To kaga lokacin da zaka bada zakka babanka yana cikin talauci, bayan duk abubuwan da kake masa na yau da kullun kana masa, amma kuma ai yana buƙatar ya aje kuɗi shi ma. To abinda zaka kalla buƙatar tafa talaucin nasa da kuma kusanci, dan idan ka bashi zakkar yace Allah ya ma albaka dubul lada, Allah zai baka ladan zakka da ladan biyayye iyali. To haka ma danka, haka ma mataka. To sannan abin lura anan shine, duk da wannan ni shine ra'ayina, akwai da yawan malamai da suka saba wannan ra'ayi, amma wannan ra'ayin da nake faɗa shine ra'ayin Imam Shawkani, shine ra'ayin Imam Sana'ani a cikin Subul Salah. Yace babu inda shari'a tace wai dan babanka ne ba za ka bashi zakka ba. Wannan kaidin malamai ne suka sa shi, wasu daga cikin su gurgurdan fahimtar su. Amma da Allah yace innamas sadaqatu lil fuqara sadaqa aba talaka, bai ce banda iyaye ba. Kuma iyayen suna iya zama talaka. Yaushe ne aka ce duk uban alhaji alhaji ne? In haka ne ai duk uban malam ma malam ne, amma ba haka bane. In haka ne duk uban sarki ma sarki ne, amma ba haka bane. Kana sai azi in haka ne ma uban annabi annabi ne, amma ba haka bane. Tilka ummatun kada kalallaha ma saka sabad wala kuma ka sabbi. Yahudawa sun yi tutiya da iyayensu, ai iyayenmu kaza kaza ne, Allah ya ce a'a su da banku da ba. Uba na iya zama abu da bai zama ba, da yana iya zama abu uba bai zama ba. To abin lura na biyu shine lokacin da miji ya dauki zakka ya ba matarsa, kada kuma ya hada mata, ya hana mata wani haƙƙinta. Kada ta ce to a kawo kudin famfas din yaro, yace jefa na baki zakka. A zakkarta daban, kudin famfas daban, zakkarta ta tace kudin famfas kuma haƙƙinka ne kai uba. Ko kuma za ta tafi makarantar Islamiya ta ce to a bamu kudin mota ko a bamu kudin wata, yace jefa na baki zakka. A zakkarta daban, kudin watan ta daban, wannan haƙƙinka ne, wancan kuma naka ne, mallakinta ne. Yadda ka san in ka dau zakka ka ba wani talaka, baka iya zuwa kuma ka ce masa yi kaza barka za, ba ruwanka da shi, kudinsa ne yanzu, sai abin da ya ga dama zai da kayansa. To wannan shine kadai abin lura. Kada mutane dan an ce su ba wa ƴan uwansu zakka in mabukata ne, kuma in sun ba su su ne musu abubuwa na kyautayi ko na haƙƙi. Ka ba babanka zakka, da haka wannan shekara ba za ka sai masa ragon sallah ba, ai na ba shi zakka. A'a, ragon sallah biyayya ce ta da uba dan neman albarka. Zakka kuma haƙƙi ne naka a matsayinka na talaka da Allah ya ce ka bashi. Ina fata an fahimci wannan. Wannan shine, in an fahimci wannan insha Allah abun babu matsala. Na daga cikin abin da yasa su malaman da suka ce kar a bayar din suke kafa hujja da shi, suka ce dan kada zakka ta koma yawo a cikin gidan mawadata. Wannan ya ba ɗansa, ya ba mato su koma hakan ma. In ta koma hakan ma wallahi za a ji daɗi. To talakawan daga gida ina suke fitowa? Ai daga gidajen mabukatan mawadatan suke fitowa. Yanzu aka nuna ma wani alhaji, aka nuna ma kanin babansa, sai ka rantsa ba kanin ubansa bane. Yana shan wahala amma shi yana cikin wadata. To inda za a ce kowane mawadaci ya koma ya gamo da gidansu, ya gamo da familinsu, wallahi za a fito waje. To amma sun cakuɗa aikin ne, ba su yi wa gidan ba, ba su yi wa wajen ba, abinda suka ga dama suke yi. Su bi mutane da zakkar 500,000, sai zakakurin ɓoye kuɗi yake ba da zakkar 500,000. Duk da akwai malaman da suka ce haka, amma in dai a wannan tsarin ne, to ai ba za a daina talauci ba, ba za a taɓa daina ba wallahi. Su rinka ɗaukar zakka suna ba wa mutane zaune gari, banza ci ma zaune. Kaga zakka har da samari ba ta ne ka a ba saurayi ba, amma in an ba shi zuwa zai sai jins mai aljihu 5. To da shi bai san ciwon kansa ba, ya je ya kaso kuɗin ya sayo wando mai aljihai, kuma a babu abin sa a aljihun. Yanzu wannan ya kamata ka ba shi zakka? Ya kamata ya ka kai shi kasuwa a sai masa ko ɗan teburi ne a buɗe masa, ya san zafin nema, ya fara shan zafin rana. Wannan shi ne ka yi masa tarbiya, kuma ka taimake shi ba wai ka kashe shi ba. Saboda dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba wannan rigimar. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Hadisi mai lamba ta 7 wa an Abi Ishaq Sa'id ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. An karbo daga baban Ishaq Sa'ad dan Abi Waqqas. Malik ibn Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Idan ka busalsala Sa'ad dan Abi Waqqas zaka ga ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu kakanni, to kusan mafi yawan sahabban annabi haka suke. Shi yasa da yawan wawayen da basu san haka ba, ko jahilcin su da bakar aniyar su ta sha musu kai, suna zagin sahabban annabi basu san iyayen annabin suke zagi ba. Domin mutumin da muka hada kaka na biyu ko uku da shi sai ka zage shi, yanzu aka zaga kakanni na. Shi yasa lokacin da Hassan dan Sabit zai rama wa annabi zagin da Quraisha suke masa, annabi bai kyale shi kadai ba, sai ya ce tafi wajen Abubakar ya gaya maka kakanni na da inda muka hadu da kowa daga cikin Larabawa, dan karkaje garin rama mun zagi ka zagan mun iyaye. Dara ta ci gida kenan. Yanzu in ka zo ka zagi Abubakar, idan za ka faɗi salsala Abubakar sai ka ji inda suka hadu da annabi a kakanni, Murra, Ka'ab, Lu'ay da sauransu. In ka zo za ka zagi Umar shi ma haka za ka ji. In ka zo za ka zagi Usman haka za ka ji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin sahabbansa duk Qurayshawa ne, ɗan Makka ne, dangi ɗaya ne. Kamar zamantakewa ce ta ƙauyukan mu a yau. Yanzu za ka je ka tarar da ƙauye sai ka ga duk an haɗu a juna, saboda asalin dattijan da ya zo ya kafa garin shi da ƙaninsa suka zo, sai suka yi gida biyu, shi ya ci gaba da hayayyafa, ƙanin ya ci gaba da hayayyafa, har gari ya yi ta faɗi, ya yi ta faɗi, har sai ake ɗauka kamar ba kusanci. Amma in tarihi ya tarihi sai ka dawo ka ga duk ɗan garin nan gidansu ɗaya, duk dangi ɗaya ne. To da haka dai wannan yana daga cikin daraja da martaba ta sahabban da suka kewaye annabi. Allah ya haɗa masa ‘yan uwansa ne, sannan kuma masoyansa na gaske, ko ba don komai ba, in dan dangantaka ma ya isa su so shi. Ballantana kuma imani, ballantana kuma kyawun ɗabi’u da ma’aiki yake da su, wanda ko maƙiyinsa ya san yana da su, sallallahu alaihi wa sallam. To da haka wannan hadisi na Sa’ad ɗan Abi Waqqas ne. Ahadil asharatil mashhudi lahum bil janna. Shi Sa’ad ɗan Abi Waqqas yana daga cikin ɗayan goman nan da aka yi musu shaida da cewa za su shiga aljanna. Waye musu shaida? Annabi. Manzo Allah ya lissafa sahabbai guda goma a dunkule a cikin kalma ɗaya, ya ce duk ‘yan aljanna ne. Daga ciki akwai Sa’ad ɗan Abi Waqqas. Ali ibn Abi Talib yake cewa ban taɓa jin annabi yana cewa wani na fanshe ka da babana da babata ba sai Sa’ad. Shi ake gayawa. Shi dukkan sahabbai kam za ka ji sun cewa annabi mun fanshe ka da babanmu da babanmu. Ma'ana mun fi son ka sama da iyayenmu. Kama annabi Sa’ad ya kalla ya ce Sa’ad na fanshe ka da babana da babata. Wannan kalma ce ta encouragement, ƙarfafa gwiwa. Yaƙin Uhud ake yi, da yawa daga cikin sahabbai sun gudu, amma Sa’ad ya dage ya tsaya a gaban annabi yana ta harbi da kibiya. Shi kuma gwanin harbi ne. Shi ne manzo Allah yake awadin ɗansa, yake gaya masa kalmomi na ƙarfafa gwiwa, ya ce irmihim fidaka abi wa ummi, har basu na fanshe ka da babana da babata. Da haka wannan falala ce ta Sa’ad ɗan Abi Waqqas. Allah ya ƙara masa yadda. Kala ya ce ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'uduni ama hijjatil wada, ko hajjatil wada, duk ana faɗa, ko kace hajji ko kace hijju. Walillahi ala nafi hijjul baiti, akwai ƙira'ar walillahi ala nafi hajjul baiti. Kalma ce guda ɗaya, amma Larabawa sukan faɗe ta da kasra ha'un ɗin, ko kuma su faɗe shi da fataha, hijju ko hajju. An gane ko? To da haka yake manzo Allah ya zo yana duba ni, bani da lafiya a lokacin da muka je aikin hajji. Shi ne hajjin bankwana a shekara ta 9 bayan hijira. Shi Sa'ad ɗan Makka ne, amma sun yi hijira da annabi tare sun tafi Madina. To kuma sai suka sake zuwa Makka aikin hajji a shekara ta 9 bayan hijira. To an zo Makka sai rashin lafiya ya kada shi. Yana can masaukinsa, annabi ma yana nasa masaukin. Da annabi ya samu labari sai ya taso daga nasa masaukin ya zo duba shi a nasa masaukin. An gane ko? Ya ce min waje in ishtadda bi, saboda wata masassara da ta tsananta gare ni. Fakultu, bayan annabi ya gama duba ni, sai na yi masa tambaya na ce ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, kad balaga bi min alwaji imatara, kaga dai yadda rashin lafiya ya kai ni, kaga yadda zazzabi ya jigata ni, duk ya zabge ya rame a lokacin, har ma yana sa ran ta yi shi mutuwa zai ya fidda rai da rayuwa to shine sai yake ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake kaga dai yadda cuta ta yi da ni wa ana zu malin kuma ka san ni ina da kuɗi da yawa yana cikin attajiran sahabbai da aka yake ni ina da kuɗi sosai wala yarithuni illa ibnatun li kuma a lokacin duk duniya bai da ya sai kwaya ɗaya sunanta Zainab ita kadai yake da ita to ya tabbatar da cewa in ya mutu ya bar wannan manyan kuɗi mazajen kuɗi dan ba za ka ce mahaukatan kuɗi ba masu hankalin kuɗi dan mahaukatan kuɗi a hannun mahaukatan mutane suke amma kuɗi a hannun masu hankali masu imani wanda suke fitar da zakka suke zumunci wannan masu hankalin kuɗi ne ba mahaukata ba haka yana da masu hankalin kuɗi mazajen kuɗi masu nauyi to ya tabbatar da cewa in ya mutu yassa sai dai ta ci rabin gado rabi kuma sai dai a san inda za a kai to shine yake so a bashi dama ta yi aikin alheri ya dan tsakuri wani abu ya kyauta ya sadaka ya yi kaza don ya je ya tarar saɓanin mu da su a yau yau za ka tarar mafi yawancin attajiranmu in tsufa ya zo musu mafi yawanci ban ce duka ba mafi yawanci in tsufa ya zo musu san kuɗin ne yake ƙara shiga ransu san kuɗi suke ƙarawa yanzu in zai maka kyauta ba ta wuce kaza in zai ba ka kuɗi ya rinka dangwalo ya wuce ga girma ga san kuɗi to amma su sahabban in suka girma tsufa ya zo musu to kuma lahira suke hangowa kuma sun san lahiran nan yana daga cikin hanyar da ake bi a same ta shine bushasha da kuɗi ta hanyar aikin alheri to da haka sai Sa'adu yake neman manzo Allah ya masa izini yace wala yarithuni illa ibnatun li bani da magaji sai ɗatawa ita ko ɗaya rabin dukiyar uba take ci ba ta cinye duka in ita kadai ce ba ta da wani dan uwa namiji sai yace afa atasaddaqu bi thulusai mali ya ma'aikin Allah kai min izini in kasa kuɗi na uku in ɗebi biyu in bayar sadaka in bar ɗayan ɗayan in ya so ita ƴar ta gada daga ciki a ba ta rabi rabin ma waɗansu su ci ƙala sai manzo Allah ya ce da shi la kakkai haka ma'ana an hana shi yin sadaka da two third na kuɗinsa two over three biyu bisa uku an hana shi wannan to kuma duk da haka zai sake neman wata damar ƙala la annabi ya ce masa a ƙulfi ya ce sai na ce fashafaru ya rasulallah to shi kenan na ji ba zan raba uku in ɗauki biyu in bayar in ban mata ɗaya ba yanzu zan raba biyu daidai da daidai 50-50 kaga an ƙara mata a nata kasan kenan ko a madadin da ta yi gado daga 1/3 yanzu za ta yi gado daga half rabi to kaga wannan shiyar ta fi yawa a nan da aka sai ce to in na raba biyu fa in ɗau rabi in ban mata rabin ta yi gado daga rabin faƙala la nan ma annabi ya ce masa a'a kar kai haka qultu sa'adu ya ce sai na sake cewa fathuluthu ya rasulallah to yanzu na yadda zan raba kuɗin uku ni in ɗau ɗaya in bar mata biyu bisa uku daga ciki ta yi gado nan ma an ƙara mata shiya an gane ko ƙala sai manzo Allah ya ce da shi a nan bai ce da shi la kakkai ba sai ya ce athuluthu wa thuluthu kathir to ɗaya bisa uku ma da yawa sun zai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shakundin ne zai faɗi magana amma masu fassara za su yi taimata fassara kuma kowa sai ka ga fassararsa ta yi to cewa a e ɗaya bisa uku ma da yawa a iya yi ko da yawa kar a yi kowa cikin malamai ya fahimci abin da yake ganin shi ne sai da na abubakar ya ce ai da annabi ya ce ɗaya bisa uku ma da yawa yana nufin da shi ma za a rage da ya fi da haka shi ya sa abubakar yake cewa lauta gaban nasu min as-thuluth ila ar-rubu' la kana ahsan yace da mutane in za su yi wasiya da kuɗin su a madadin su rinka rabawa uku su yi da ɗaya za su koma rabawa hudu su yi da ɗaya bisa hudu da ya fi domin annabi ya ce ɗaya bisa uku ai shi ma da yawa da haka shi a fahimta sayyidina Abubakar ɗaya bisa uku da yawa shi ma da an rage da ya fi amma da yawan malamai suka tafi akan cewa a'a abinda annabi yake nufi wai ɗaya bisa uku ma ya ishe ka za ka iya yi shi yasa mafi yawan malamai sun tafi akan cewa idan mutum zai mutu ko ya fara cutar ajali ko zuciyarsa ta fara karaya domin wani lokaci in mutuwa ta kusa akan ɗan yi wa mutum alat haka kawai ka fara jin anya kuwa ba wani abu da zai faru ba dole sai ka kwanta jiya ba wannan yana faruwa sai ka mutu sai waɗanda kai wa abubuwan sai su ta tunawa ai fa da mun ya ce mun kaza ai fa da mun ya ce mun kaza to wani lokaci Allah yana jefa wa mutum wani karayar zuciya ila wani ta hanyar mafarkai ya fara mafarkin ya mutu an binne shi ko wani abu to tun daga nan wani sai ya shiga taitayinsa wani kuma girman shekaru wani kuma matarsa za a dauke shi kenan an masa alat babban alat kuwa dan zaka ga da yawan madansu mutane tsakanin mutuwarsa da matarsa faki daya wani ma kwana uku wani a ce tunda ta mutu aka kasa gane kansa to Allah ya hada ajalin mutuwarta ta zame masa alama ba irin wannan lokaci zaka ga mutun yakan so yayi wasu ayyuka na alkhairi ba irin wannan lokaci in dai kudi ne zaka taba naka to an fi son ka kasa su uku duk abin da zaka yi na alheri da kyauta da sadaka da sada zumunci kar ya wuce a ɗaya bisa ukun nan in kuma ya wuce to idan ka mutu magada suna da damar su ce a dawo musu da sauran basu yadda ba an gane ko idan yanzu kana da naira tara mu dauka naira tara kake da ita a duniya sai ka kusa mutuwa kawai sai kawawa shi naira hudu kai sadaka da ita to kana mutuwa idan aka zo magana raban gado ko ka rubuta in na mutu a bawa wani naira hudu to kaga naira hudu a cikin naira tara ta wuce ɗaya bisa uku har ta shiga cikin kaso na biyu to anan magadanka suna da dama su ce to ai shari'a ɗaya bisa uku ta bashi dama da haka mu ba mu yadda ba naira ɗaya nan a dawo mana da ita mu dau shida shi wanda aka yi wasiya ya dau uku shine ma'anar ɗaya bisa uku kuma ko kotu suka je kotu za ta yi musu wannan sannan da sharaɗin shi wanda za ka yi wa wannan wasiyar ko za ka kyautatawa kar ya zama cikin magadanka duk mutumin da zai ci gadanka to ba ka yi masa kyautar ƙarshen rayuwa ko ka yi wasiyar cewa in ka mutu a bashi kaza domin wannan haɗa rigima ne a cikin magada in ka wari wasu daga cikin ƴaƴanka ka ce idan na mutu a basu kaza a basu kaza to sai ka mutu to sauran da baka ce a basu ba fa yanzu abin da suke kallo su baka san su su kin su kake ka fi son wa'ancan to ka bata zumuncin ƴaƴanka kuma irin wannan kyautar su sauran suna da damar su yi rigima su ce sai an dawo da ita cikin gado a raba manzo Allah ya ce duk mutumin da ya ba wa magajinsa kyauta ko ya yi masa wasiya to magada sauran su suke da ikon su yadda ko su ki yadda in suka ki yadda dole a dawo musu da kayansu a raba daidai da daidai domin hadisi ya tabbatar sunan na Abu Dawud daga Abdullahi dan Abbas bayan saukar yusikum Allah sai manzo Allah ya ce inna Allah a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwari Allah ya ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa duk wani magaji sai da Allah ya faɗe shi a Qur'ani kuma ya bashi kasansa da haka daga yau magaji ba a yi masa wasiya amma ayat suratul baqara zaka ga an ce da ai wa iyaye wasiya saboda da iyaye ba sa cikin magada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum idha hadara ahadukum almaut in taraka khayran lil wasiyati lil walidayn da iyaye ba sa cikin gado amma daga baya sai aka zo aka sa iyaye a cikin magada to yanzu ko iyaye ba ai musu wasiya da haka ya kamata mu kiyaye wannan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Sa'd ibn Abi Waqqas yau aidi daya bisa ukun ma yana da yawa au kabirun ko a wani ruwayar yace kabirun babbani shi ya ce babba innaka anta zara warasataka aghniya kai ka bar magadanka cikin wadata khairun min anta zarahum alatan yatakaffafuna an-nasa ya fi maka alheri sama da ka bar su talakawa suna roƙon mutane to anan akwai abin lura da yawa anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Sa'd dan Abi Waqqas wawashe kudi ya rabar dan kar ya bar ƴaƴansa da talauci bayan rayuwarsa to amma shin wannan yana nuna kai kuma damuwarka shine ka tara musu kuɗi na yaki halal yaki haram saboda ka bar su haka ba haka ake nufi ba mu tsaya mu fahimci abin da kyau kuɗinka na halal da ka nema ƴaƴanka suna da wani haƙƙi a ciki bayan rayuwarka domin akwai iyayen da su kuma suke wa ƴaƴa mugunta domin wannan zaka iya fassara shi da mugunta musamman an samu sabani zamansa da ƴaƴansa a rayuwar duniya sun yi ta fada domin jarrabawa ba inda Allah baya yin ta har a gidan annabawa an samu jarrabawa ta iyaye da ƴaƴa ko ta uba da ɗa akwai annabin da aka jarabce shi da lalataccen uba akwai annabin da aka jarabce shi da lalataccen ɗa akwai annabawan da aka jarabce su da matan musiba haka duk waɗannan abubuwan ba baki bane a musulunci to wani idan aka jarabce shi da fitinannin ƴaƴa suka ƙi masa biyayya suka zama ƴan ƙwaya suka yi kaza suka yi kaza to shi kuma sai ya musu mugunta sai ya kusa mutuwa sai ya rabar da kuɗinsa ya daina fita kasuwa ya ta dukan kadarorin sa yana kashewa ya gani ba dai so suke yi mutu su ci kudi ba to ba za su ci ba to wannan ma ba daidai bane ba daidai bane wani kuma sai kaga ya ce ma in na mutu wani ba zai gaje ni ba wai har wasiya ake wannan wasiyar banza sunanta banza sunanta ba ta da wani amfani duk kotun duniya in ka je bayan ka mutu aka je aka ce wai ka ce danka kai gaje ka maganar banza ce yayi asali da mun ba kai ka bashi ba ka taba hana abin da baka bayar ba Allah ne ya bayar da kudin tun bai baka ba yace in ka mutu ga abin da za a bashi ya ka baka isa ka hana shi ba da haka a san dai hanyar da za a ba a fasanta a zauna lafiya wasulhu khair wasulhu khair sulhu alheri ne to irin waɗannan iyayen wannan hadisin yake jan hankali akan su duk da cewa shi Sa'adu ba wai ɗan sakin biyayya kake masa ba yarinya ce ta gari amma shi kwaɗayin lada ne ya ɗauke shi haka to wasu wani lokaci ba wai kwaɗayin ladan ba ne ramuwar gayya ce tunda ƴaƴana ba su bi ni ba to ni ma ba zan basu musu ko sisi ba wannan ba daidai ba ne to waɗansu kuma iyayen sai su ɗauki wannan hadisin annabi ya ce ai ka bar ƴaƴanka da wadata ya fi ka bar su talaka shikenan sai ya zama dan yaki halai yaki haram ya wawashe kudin ma'aikatarsu ya je ya zamba cikin aminci ya kidina bin ya kaza ya kaza wai duk dan ya tara wa ƴaƴa kudi to in kai haka ka cuci kanka su ƴaƴanka da ka mutu duk kudin da ka tara ko na sata ne su na halal ne a wajensu amma fa ka sani kai kuma zaka je ka amsa tambaya da ka ka zama mai hankali kar ka damu da ka tara musu kudi kai ka tafi kana shan duka su suna nan suna shan shagari su suna nan suna bin kulab-kulab suna rawa suna waka suna ba 'yan mata kudin suna shan kwaya addu'a ma wallahi ba za ka samu ba to da haka abin da yake na daidai shine ka nemi kudinka na halal kai wa 'ya'yanka tarbiya ka sani ka bar musu ilimi ka bar musu tarbiya ya fi ka bar musu kudi wannan duk mai hankali ya san wannan ka bar musu tarbiya ka bar musu ilimi ya fi ka bar musu kudi ko nawa ne in ka bar ƴaƴanka da tarbiyya ka bar su da ilimi ba za su yi talauci ba amma duk kuɗin da ka bar musu in sun tabo sama saboda yawa wallahi in ka bar su ba tarbiyya sai sun yi talaucin rayuwa sai sun sha wahalar rayuwa to da yawan wasu iyaye ba su fahimci wannan ba sai suka ɗauka kuɗi shine gata yadda za ka gane kai ma wannan kuɗin ba daga wajen ubanka ka gada ba me ka gada a wajen ubanka tarbiyyar da ya yi ma albarkar da ya yi ta sa ma to wannan ita za ta bi ka amma ka ce yo kowa ya sani akwai kudin banza da suka kai kudin gado ba kudin banza da suka kai kudin gado abinda nake nufi da kudin banza masu saurin karewa masu saurin karewa saboda ki uban da ya tara kudin shekara 40 ya hana kansa ci ya hana kansa sha ya fita rana yayi kaza ya tara a shekara 40 ya tara amma wallahi dan ba zai yi in ba ai wasa ba wata 40 bai lalata su ba abinda ka tara a shekara 40 danka zai lalata su a wata 40 saboda shi bai san zafin su ba kwata-kwata bai san zafin su ba kashewar kawai ya sani sannan yana daga cikin banzantakar kudin gado za ka samu mutum yana da kudi miliyoyi nasa na kansa amma akan 100,000 ta ubansa in suka samu sabani da 'yan uwansa a wajen gado sai ai gaba shekara 100 kudinka sai wani ya cima miliyan 100 ka hakura amma aka ci maka na gado miliyan 1 sai ku yi fada na shekara 100 ba ka hakura ba saboda shi ɗan zagayowa yake ta zuga ka da wannan yanzu kuɗin uban naka yanzu kaza kaza yanzu kaza kaza da haka ni hattara shi yasa saboda hadarin su da rigimar su Allah da kansa ya shiga ya raba su kaga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mai adalci kamar sa amma ko shi Allah bai ba wa damar raban gado ba Allah shi ya raba gado da kansa duk wata gaba ta gado ubangiji ya faɗi ga yadda za a yi ta manzo Allah kawai sharhi ya ƙara amma asalin rigimar kudin da masu cin kudin sai da Allah ya fayyace komai dalla dalla filla filla da haka mu kula da wannan kwarai da gaske da haka wannan ka'ida ce sosai ka bar ƴaƴanka mawadata ya fi ka bar su talakawa amma ba ana nufin ka bar su mawadata da kudin haram ba a'a ka bar su mawadata da kudin halal abin da yafi wannan ma shine ka kashe musu kudin wajen sama musu ilimi da tarbiyya da ka mutu ka bar wa ɗanka miliyan ɗaya gwanda a rayuwa ka sa shi a makarantar miliyan ɗaya ya yi ilimi wannan ya fi masa alheri ilimin ba za a iya ƙwace masa shi ba amma kuɗin ana ƙwacewa a yanzu ka mutu ka bar wa ɗanka miliyan ɗaya ko abin da ya kama da haka na kuɗi wani wanka ko ƙaninka sai zo ya ƙwace mai sai zo ya ƙwace masa kuma sun ƙwace ko ya kwace a fili ko ya kwace da dabara yace ai ni ne wan ubansa ku bani in aje mai ya kwata a da dabarance kuma ake wasa wallahi tun tafi kenan ina fata an gani to amma ka mutu ka bar wa danka tarbiya da ilimi wai sai kwata mai in duk duniya da makamanta za su zo su yaki da shi ba za su kwata masa wannan abin ba to wannan ya fi masa sama da kaban masa wancan amma ba ta ake wancan din ma kar ka ban masa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sa'adu wa innaka kuma ka sani kai lan tumfir nafaqatan ba za ka taba ciyar da wani abin ciyarwa ba ko ka kashe wani kudi ko mun yawan su ko mun kankanta su ba tabtabi biha wajha Allah in dai kana neman yaddar Allah da su illa ujirta alaiha fa ce sai an baka lada to wannan kuma wata ka'ida ce ta morar arziki duk lokacin da zaka yi wata dawainiya ta kudi ikhlasi ya zo maka ko ce fa ne zaka ba matarka kai niyya na zaka sauke nauyin da Allah ya dora maka zaka kyautata mata kuma kana mai neman ladan Allah to sai zama in ta ci tana jin dadin kwanga kai kuma ana sama lada amma in ka dauka al'ada ce gargajiya ce kai ma ka tashi ka kai ni a gidanku tun zamanin daddawa da mangul kai ma baban ka ya ciyar kai ma kai kake ciyarwa to yanzu ya zama al'ada sun ci banza ya tabbata sun ci banza baba na fata an gane da haka ita niyya daman yana daga cikin amfanin ta canja ayyukan al'ada ta mai da su ne ibada yanzu mutumin da yauni bai ci abinci ba yauni bai sadu da iyali ba tun daga huduwar alfajir zuwa rana a zuwa faduwar rana amma bai niyya azumi ba ya sunansa yauni bai ci ba amma kai da kai irin nasan da niyya azumi kai ya sunanka shi yana da lada kai kuma fa amma da aikin ku fa dai kuka yi to wannan shine amfanin niyya innamal a'malu binniyya da haka manzo Allah yana bawa sa'adu ne anan ka'ida da mu baki daya duk wata hidimar kuɗi da zaka yi ka hararo niyya dan in ba haka ba asara ne zaka yi ka rasa kuɗinka kuma ka rasa lada to ba asara da ta kai wannan amma akalla ko ka rasa kuɗinka ya zama kana da ne lada to kai riba ina fata an gane sannan manzo Allah yace hatta ma taj'aluhu fi imra'atika ka sani har abincin da zaka sa a bakin matarka shi ma kai niyya dan ka samu lada domin shi ma ibada ne ana samun lada ga wanda yake kyakkyawan niyya ciyar da iyali ibada ce tufatar da su ibada ce a lokaci guda kuma ibada ce mai goye da al'ada domin zaka ga arnan garin kuma yana yi kila ma yafi kai wanda bai yadda da Allah ba ma yana yi kila ma yafi kai kila kudin jefanin gidansa sun fi naka to amma bambancin kai in ka dauka ibada ne ka kudirci niyyar ibadar sai ka samu lada shi kuma bai samu ba saboda shi ba niyyar ibada yake ba ina fatan fahimci wannan to sannan a cikin wannan kalma hatta ma taj'aluhu fi imra'atika malamai suka ce bayan ta nuna ciyar da iyali kuma ta nuna tausasa musu kuma ta nuna soyayya domin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce da sa'adu hatta abin da zaka ciyar da matarka sai ce abin da zaka sa a bakin matarka wannan ba ya nuna soyayya ba in so samu ne wani lokaci ya zama kai kake ba ta abinci a baki tana ci ko ba haka ba to ko da ba za ka iya daukan lomar ka bata ba ba ta ta dadin rai amma mai gida ba kaza ni wallahi kaza 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 kai mata fadan minti 20 ka bata naira 10 to sai ta zo za ta ci abincin sai ta tuno fadan to fadin sai bata mata rai sai ta ji abincin ma ya fita daga ranta to kaga babu tausasawa daka ana so ko alheri zaka ya zama akwai ne tausasawa akwai girmamawa shi yasa Bahaushe yake karin magana yake zo ka ci tuwo ya fito wanda yake wata kalmar da zaka gaya wa mutum mai kyau tafi abin da zaka bashi dadi hantara tana sa ko me ka ba mutum sai ji bai ji dadin abin ba saboda wannan mummunar kalmar shi yasa Allah yake qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha kyakkyawar kalma ta ma fi kuɗin da za a baka domin ba kowa za ka ba kuɗi ma ya karɓa ba ba kowa yake buƙatar kuɗinka ba amma kyakkyawar kalma kowa yana buƙatar ta ba wanda baya buƙatar ta sannan ko ka ba da kuɗi mai yawa in kai mummunar kalma sai ka zo tsaye ladanka ya ayyuhallazina amanu la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha kada kai sadaka ko kyauta kuma kayi fada kayi bambani ba ina nufin magidanta kada su rinka fada in an musu barna ba amma kada fadan ya zama dabi'a ka kullun kan ka bata kudi sai kai mata tsaki kullun kan ka bata kudin kefani sai ka bata rai ka turbine fuska in za ta roke ka haƙƙin ta ne amma fargaba take sai ta yi la haula cikin tarbikan ta ce da kai gas ya kare saboda ka san bala'in da zai biyo baya wannan gaskiya bai kamata ba daka hatta ma taj'alu fi mar'atika ka sani har lumar da zaka sa a bakin matarka in kai kyakkyawan niyya ka nemi ladan Allah cikin niyya Allah zai baka lada qala sa'd yace fa qultu sai nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ukhallafu ba'da ashabi yanzu ya ma'aikin Allah za ku tafi kenan ku banna anan shine kamar abin da kalmar take nufi domin na ga muku ya zo maka ne da niyyar aikin haji ciwo ya kama shi alhalin shi kuma tuni ya riga yayi hijira ya koma Madina da iyalansa to yanzu yana jimani yanzu za a banna anan ko ku tafi tunda yanzu yana cikin halin rashin lafiya matsananci to su kuma sahabbai a ka'idarsu shine duk mutumin da yayi hijira ya bar makka ya koma Madina in ya dawo makka ya mutu a makka to jaji ake masa na musamman domin gani ake anya hijirarsa bata lalace ba anya ko ba Allah ne bai karbi hijirar ba shi yasa ya dawo shi da shi gida ya kashe shi a gida to da haka Sa'd yana takaicin wannan karfa wannan abin ya same shi to shine yake kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi yace da shi innaka lan tukhallafa ka sani kai koda an bakka fata amala amalan in dai kai wani aiki ko mun kankantar sa tabtaji bihi wajha Allah kana ne neman ladan Allah da shi illa zatta bihi daraja fa ce sai ka ƙara samun daukaka wa rifa'a da barin ƙasa a wajen Allah ko kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya kashe musu waccan mummunan tunani da suke da shi cewa dan kai hijira daga makka ka koma Madina kuma ajali ya dawo da kai ka mutu a makka wannan baya nuna hijirarka ta baci domin shi ajali Allah ya rubuta shi zaka samu wani mutumin basakwace ne ya zo Kano neman arziki tun yana yaro ya zo ya yi gida ya hayayyafa a Kano ya tara iyali a Kano amma in ajalinsa a Sokoto yake sai ya je ziyara gida sai Allah ya kashe shi a can daman ƙasa a can take sai an maida shi to su sahabbai kamar yadda na gaya muku idan suka aka ta faru da su ga wanda ya hijira daga Makka ya koma Madina in ya sake dawowa Makka ya mutu a Makka to sai su rinka ganin anya kuwa ba Allah ne bai karbi hijirarsa ba shi yasa ya masa haka to anan manzo Allah ya bata wannan tunanin ba haka bane ba ko ka dawo Makka ka mutu in dai ka ci gaba da ayyukan alheri ko a makan ne darajar ka za ta zada ci gaba da daukaka kuma ladanka zai ci gaba da barin kasa wala allaka to anan manzo Allah zai yi magana da hangen gaibu hangen gaibu shine Allah ya tsinkayar da shi shi sa aje zuciyarsa ta karaya ya dauka mutuwa zai shi yasa ma maganar wasiya ta fara zuwan masa da kokarin yin sadaka dan ya ribaci abin da zai ribata to amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haska masa Sa'd ba zai mutu ba a lokacin so da dama in kuna karanta hadisi za ku ga idan annabi ya je gaisuwa ya je dubiyar mara lafiya wani lokaci in ya fito sai ya ce da sahabbai in ya mutu ku gaya mu to wani sako yake nuna Allah ya nuna masa mara lafiya mutuwa zai ba zai tashi ba amma wani lokaci kuma sai wa mara lafiya albashir irin wanda zaka ga mu ma muna yi amma mu namu ba irin nasa bane mu namu tanke-tanke ne idan ka je duba mara lafiyan ka yana wanda kaza kaza to wani ayafe ne yace a ba komai ba da kace ba komai tambar kake da shi kawai rarrajin da kake amma magana ba komai ba daidai bane zai iya yiwa kana fita ai mutu to kaga wannan ba komai naka ƙarya ce da komai to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yace ba komai to Allah ne ya gaya masa fitan yake yi ba matsala ba yanzu ba mutuwar ba wai ba za ka mutu ba amma dai ba yanzu ba to da haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa Sa'd a magance cewa ba za ka mutu ba amma a hikimance ba kai tsaye ba ba kai tsaye ba waɗansu malaman suka ce a'a ba gaibu ne Allah ya sanar da annabi ba gogewa ce ta yau da gobe kun san mutanen da akwai alamar da suke gane mara lafiya ba zai tashi ba daga ciki akwai ne juyewar ƙwayar ido a daina ganin bakin sai farin to mafi yawancin mara lafiyar da cutarsa ta kai shi haka bakin idansa ya ɗauke sai fari ake gani mutuwa yake ba wai dole bane amma dai mafi yawanci a lokaci ana samun haka shine zaka ji ana cewa har idanuwansa sun kakkafe sun jujjuye abu na biyu idan ya zama wuyan mara lafiya baya tsayawa wuya ya karye da an daga shi wuyan zai karye haka saboda yana daga cikin abubuwa masu karfi a jikin dan adam shine wuyansa kowace gaba tana iya yin saranda amma wuya bai saranda ba to da zarar kaga wuya yayi saranda da an daga mutum yayi haka to shi ma alama ce ta mutuwa abu na uku shine ya zama kafa ta sassarke ba wai ta kasa daukar sa ba amma ta fara nadewa wal tabati saqu bisaq alama ce abu na hudu shine karyewa harshe ya zama ya daina magana tarsar yana magana amma ya fara daina magana magana ta dakata gaba ɗaya bakin ya rufe wani lokaci ya fara fitar da dafara farar kumfa wannan alama ce wadansu malaman suka ce manzo Allah irin waɗannan yake aiki da su idan ya gani in yayi ishara to sai kaga abin ya faru to amma magana mafi inganci dubbi ne domin waɗannan abubuwan suna iya faruwa kuma mutum ya tashi to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ka ji yayi alama za a tashi za a tashi ko da abubuwan sun faru in kuma ya faɗi wata kalmar da take nuna ba za a tashi ba to ba za a tashi ba ko da waɗannan abubuwan ba su faru ba an gane ko to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wala allaka kalmar la alla asali tana iya nuna a ta yu a ba za ta yi ba to amma in dai la alla tazo a nassin qur'ani ko tazo a nassin hadisi to tana nufin tabbas ne ba irin ordinary la alla bace ta common zancen larabawa shi yasa imamu qatada yake la alla minallahi wajiba duk inda la alla tazo a qur'ani Allah ya fade ta to tabbas yake nufi ba yana nufin ta yu in yi ta yu ba zan ba la tadri la alla Allah yuhu jifu ba'a da zalika amra ai lallai Allah zai wani abu bayan haka an gane ko? la'allakum turhamuna ba ana nufin ta yi a jikanku ba a tabbas za a jikanku la'allakum tattaquna tabbas in kun yi abin da aka ce za ku samu tsaro za ku samu kariya za ku samu tsoron Allah ba wai ta yi ku samu ta yi ba za ku samu ba to anan manzo Allah ya ce da sa'adu wa la'allaka kuma tabbas ka sani kai an tukhallafa za ka ci gaba da rayuwa za a tsawaita rayuwarka hatta yanfa'a bika aqwamun har waɗansu mutane za su amfana da kai mana numfashinka ba zai ƙare yanzu ba kana da sauran rayuwa wannan shine abin da Bahaushe yake cewa cuta ba mutuwa ba saboda da dama za kai ciwo ciwon da dayawa sun yi sun mutu kai kuma ka tsallake shi yasa a yau ba wani ciwo da za ka ji ana cewa kabari salamu alaikum ne face za ka samu wani yana da shi da doriya kuma shi kabarin ba salamu alaikum bane a wajen sa yanzu ba ana cewa cutar kanjamau ita ce kabari salamu alaikum ba yanzu ka je ka ga har kungiya ce ta masu cutar kanjamau da ciyaman da komai na je wata dubiya a wani asibiti aka nuna min ga wani miji da matarsa aka ce dukkaninsu suna zuwa shan maganin kanjamau nace kuma suke hirar da mu haka a fake dan shi haddasa fawa kuma kabari salamu alaikum to haka ka'idar Allah take wani zaka ji an ce ciwon zuciya wani sau ɗaya tasa za ta buga ta tafi amma wani gashi na shekararsa 20 da ciwon zuciyar yaran wani ciwon shuga in ba gaya maka bayan yana da shuga ba yaran yana da kayansa wani kaza wani kaza to shi ciwo daban mutuwa daban lokacin da Allah ya jarabce ka da cuta ita ma ibada ce neman maganin ibada ce fargabar ibada ce ka nemi ladan Allah wannan ba shi yake nuna zaka mutu ba karga zuciyarka ta kare kada yanzu kawai saboda an ce yanzu shikenan wani ka ya gamu da shuga shikenan sai fara sallama da mutane to wannan damuwar galibi likitoci sun ce ita take kisan ba ciwon ba duk mutumin da aka ce ya mutu sanadiyar wani ciwo to ba ciwon ne asali kisan ba menene kisan damuwar ce shi yasa zaka ga mu cututtukan da suke kashe mu anan su turawa daman nasu ne kowa yana da shi yanzu kanjamau a America da Ingila da kaza kowa yana da ita kamar malaria ce a Nigeria tuccen kowa yana rayuwa da ita za ka ba wani ma abin a zo a kalla to damuwar da mu muke da ita ita take kashe mu kuma ko menene ma ka sa masa damuwa zai iya kashe ka amma in dai za ka rayu kaman ka ɗauka ita mutuwa lokaci ne da ajali ba da cuta ba cuta in lokaci ya za a tafi shi kenan sai ka rayu haka to da haka dai manzo Allah ya ce za ka yi tsawon rai wasu mutane za su amfana da kai wasu za su cutu da kai wa yadurru bika al-akharuna wasu za su cutu da kai waɗansu malamai suka ce ya da daga cikin waɗanda za su cutu da shi da waɗanda za su amfana da shi masu zagin sahabbai waɗansu sun cutu da shi sakamakon zaginsa cutuwar shi ne sun cutu da shi shi sun cutar da shi sun zage shi su kuma sun cutar da kansu sun ɗauki zunubi wanda za su amfana da shi kuma duk wani musulmi na gari mai son sahabbai mai roƙa musu gafara idan ka ji wannan ko shakka babu wajen karanta hadisin ma an kira sunansa zaka ce radiyallahu anhu kaga ka amfana da shi wannan addu'ar da kai masa kai ka samu lada shi ma kuma ya samu albarkar addu'arka to sannan da sauran yaƙe-yaƙen da aka yi da shi bayan wannan lokaci an yi harbul qadisiyya da shi an yi kaza ya yaƙi wasu kafirai ya shigo kuma da wasu musulunci ko wasu sun shiga musulunci ta sanadiyarsa sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma amdi li ashabi hijratuhum, ya Allah ka zartar wa da sahabbaina ladan hijratu, ko sun dawo sun mutu a Makka Allah karka kwace musu ladan hijira, shine ma'anar addu'ar. Wala taruddahum ala aqabihim, ya ubangiji kada ka maida su da baya da baya. To shine mai ruwaya yake cewa lakinil ba'isu, sai dai abin tausayi, Sa'ad ibn Qawla shine wani sahabi da ake kira Sa'ad ibn Qawla, shi a Makka ya mutu, yayi hijira ya tafi Madina kuma ya dawo Makka, wata bukata ta kawo shi cuta ajali ta danne shi anan ya mutu. To wannan sahabbai suna yawan koka masa, suna yawan tausaya masa. To shine anan shi ma mai ruwaya yake cewa lakinil ba'is, sai dai abin tausayi, Sa'ad ibn Qawla. Al ba'is huwa allazi alayhi asarul bu'ud, idan aka ce ba'is wanda yake da damuwa, domin kalmar ba'is din shine damuwa daga cikin ma'anoninta. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. الْبَأْسُ da dukkan dangoginsa, wanda yana daga cikin ba'su yaki, an gane ko, domin yana sa mutane damuwa. Shi yasa Allah ya ce wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. يَرْسِلُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, manzo Allah da kansa yana tausaya masa shi wannan Sa'ad ibn Qawla din, amma ta Damaska, domin ya mutu a Makka. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wannan hadisi yana kunshe da abubuwa da yawa, na fito shi yasa muka tsawaita maganganu a kansa. Fatan mu abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu alada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kuma na san abubuwan suna faruwa da yawa, shi yasa za mu karanta ta, in ba dan haka ba lokaci ya ja kwarai da gaske. Takaddar tana cewa assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Malam Allah ya saka da alkhairi, ya bada lada akan ilmantar da mu da ake yi, amin. Dan Allah, malam nasiha nake so ayi wa wata uwa a yanzu tana sauraron wa'azin nan. Malam yarta ce tana gida har yanzu tsawon shekara har hudu, saboda son zuciyarta ta hana ta komawa gidan mijinta akan ra'ayoyinta wanda bai saba wa addinin musulunci ba, ma'ana ra'ayoyin yar kenan ko. Shin shi kuma mijin nata har yanzu bai sake ta ba, haka take zaune a gida ita ba bazawara ba, ita ba matar aure ba. Dan Allah, malam ayi wa wannan uwa nasiha. To wannan case din ba wai uwa mace ba, har iyaye maza sun cancanta ayi musu nasiha akan wannan. Dani akwai case din da yake faruwa makamancin wannan dani a ciki, ina cikin wanda ake ta kamun kafa da su, har daga wata jiha an taso ta Kano, ta Kano manyan mutane jigajigan gwamnatin jihar sun zo mun zauna, amma abun mamaki uban ya kiyarda har yanzu ya bari ƙiyar ta koma gidan mijinta. Wannan ko shakka babu, ba daidai bane, ba daidai bane, ba daidai bane, kuma saba wa Allah ne. Kila a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa, mijin yarki ko mijin yarka ya yi mata wani abin da baka ji daɗi ba, wannan zamantakewa ne na miji da mata, babu inda ba a samun haka. In dai gidan annabi za a samu saɓanin miji da mata, to a wani gida ne ba za a samu ba? Na farko dai shi annabin cikin maza ba a yi ba, ba za a yi kamarsa ba. Matansa cikin mata ba a yi ba, ba za a yi kamarsu ba. Amma wani lokaci su saɓa masa, wani lokaci shi ya saɓa musu. Sau da dama annabi yakan kira sayyidina Abu Bakar ya ce zo kai mana sulhu da Aisha, saɓani muka samu, nayi ta haƙuri taƙi, kuma ni na ɓata mata. Annabi da kansa yake cewa Aisha, ina ganewa fa, in mun yi faɗa ina gane ki, in ba mu yi faɗa ba muna zaune lafiya ina gane ki. Ta ce ya kake ganewa? Ya ce na gane, in na ɓata miki rai ba kya kama sunana, in za ki rantsuwa sai ki ce wa rabbi Ibrahim, amma in muna zaune lafiya ban ɓata miki ba, ko rantsuwa za ki sai kin ce wa rabbi Muhammad. Duk wannan ne yake nunawa miji duk inda ya kai sai ya saba wa matarsa wata rana, mace duk inda ta kai sai ta saba wa mijinta wata rana. Manzo Allah ya kaurace wa matansa wata guda bai shigo gidan ba, saboda sun bata masa rai. To wai duk wannan an nuna mana ne dan me? Dan mu dau izina, jin cewa kai liman ne ko kai alhajiwa ne ko kai dattijawa ne baya hana ka saba wa matarka. Yin cewa ita malama ce, ustazi ya ce kaza kaza, baya hana ta saba wa mijinta. Zo mu zauna ne, zo mu saba. To inda matsalar take, da yawan ma'aurata idan suna samun saɓani sai su rinka kawo maganar gida, musamman mata. Yanzu har mazan ma suna yi, matarsa ta yi masa kaza sai zo ya gaya wa babarsa, to babarka sai abin ya dame ta ko babanka sai ya dame shi kai sai ka yafe mata su sai su yafewa daga nan su sai su tsane ta kuma kai ka sa musu tsananta mijinki sai ki bata shi a wajen iyayenki baki sani ba kin zo kina gaya musu damuwoyinki wanda su ma suna fama da nasu to so irin na da uwa sai su ji ya za a ya rinka yi miki haka to sai ku ku zo ku shirya su kuma sai su ji haushin sa in aka yi rashin sa'a kika dawo gida wata ran sai su ce to dama abin da muke jira kenan wallahi ba za ki koma ba sai ku zo ku sasanta ku shirya ku yi komai su kuma su ce ba za ki koma ba to da wannan nake bawa su kansu ma'auratan shawara ku daina daukar dukkan damuwa kuna kaiwa iyayenku saboda abu guda biyu abu na farko dan gudun irin wannan abu na biyu su yanzu jininsu ya yi rauni ba kowace damuwa suke dauka ba yanzu damuwar da zaka kwanta da ita ka tashi rangengen ba abin da ya dame ka babanka ba zai tashi da ita haka ba shi in ya tashi sai ya tashi da ciwon kai shi sai ta hana masa baccin rabin dare kuma in bai yi wannan baccin na rabin dare ba sai yayi a tattin lafiyarsa to ko dan kulawa da lafiyarsu bai kamata a ce kowace damuwa ana gaya musu ba to su kuma iyaye idan irin haka ta faru ƴaƴanku suka zo suka sasanta suka shirya suka fahimci juna to ku daina hawa kujeran naki ku ce ba za su koma ba illar abin da ke faruwa biyu ne in ma auren bai mutu ba sai su dawo suna yawace yawace yanzu wanda nake ba ku labari wallahi sai da ta koma ya dauke ta yau su tafi hotel kaza yau su tafi hotel kaza sai da kansu suka dawo suka yi wa kansu fada yanzu da mutuncinmu da komai a rinka ganin muna yawo a hotel a garinmu tama iyayensu ne suka tilasta su haka in ba ta wannan hanyar ba ba ta yadda zai je ya biya masa bukatar sha'awarsa da zarar ta fita daga gida sai ta yi masa waya ina yake sai an san inda aka haɗu to kun cutar da su matsala ta biyu in kuka tirsasa suka rabu da auren to sai su koma kuma suna zina saboda nauyin da ɗa namiji yake ji na ƴa mace kan ya kusance ta shi fa miji baya jin wannan nauyin a wajen matarsa tunda sun riga sun taɓa zaman aure yanzu idan ya zo ba wani sharar fage da zai yi kawai saduwa zai da ita to amma kuma saduwar ba bisa ƙa'ida ba tunda kun raba musu aure kuma suna son juna to sannan irin wannan the same case ya faru a zamanin annabi ba wani sabon abu bane ba a zamanin annabi akwai wani sahabi sunansa Ma'aqil ibn Yasar Ma'aqil ibn Yasar iyayensu su biyu suka haifa da shi da ƙanwarsa suka mutu suka ban masa ƙanwar kuma duk suka yi masa wasiya da ya kula da ƙanwar da haka ya ɗausan duniya ya ɗora mata da ya tashi aurar da ita sai ya nemo mata wani mutumin kirki ba wani mai abin duniya ba duk masu wadata suna nemanta da aure amma yace zai mata zaki don ta zauna lafiya shi ya ɗauka mutumin kirki liman ko wani abu wannan yana hana a yi faɗa da shi ne a gida a'a in dai limamin limamai sallallahu alaihi wasallam za a yi faɗa da shi da matansa a gida to wannan liman ne ba zai faɗa da matansa a gida ba wannan maganar banza ce ba ka fahimci rayuwa bane ba to shikenan sai ya zaɓan mata wannan mijin shikenan sai suka yi aure ana nan sai saɓanin miji da mata ya faru tsakaninsu sai ya sake ta kuma da ya sake ta sai ya batta saki ne na kome amma sai ya batta bai mai da ita ba har ta gama idda to wannan ya daɗa baƙanta wa ɗan uwan ta rai ya ce na farko matsayinsa bai kai ya aure ta ba na biyu saboda cin mutunci da ya sake ta saki ɗaya ya kamata ta yi jini ɗaya biyu ya dawo a yi kome amma ya bari sai da ta gama to wallahi in shi kaɗai ne namiji a duniya ba zai sake aurenta ba to su kuma a lokacin duk duniya suka dawo ba wanda suke so sai junan su ita ta manta da laifin shi ma ya manta amma su kuma iyaye suna nan suna ta bambami da husuma a ƙarshe ya ce ba za su koma ba sai Allah ya saukar da aya a cikin ƙur'ani daga sama kuma har a tashi ƙasa ana karanta ta ubangiji maɗaukakin sarki ya ce fa'iza tsallaktumun nisa'a فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكهن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال لك ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم هكذا وذاك ومن يجي فإذا طلقتم النساء إن كنت كماتا فبلغنا أجلهن هاتك جمع إدعاء معناها كذا أنا مغنى ينزل مجيتنا to sai kuma aka dawo kan iyaye da waliyai ya ka ce fala ta'duluhunna ku kuma kar ku hana su an yanki hina azwajuhunna su yi kome gidan mazajen su a sake aure karo na biyu idza taradaw bainahum bil ma'ruf indai sun fasanta junan su sai Allah ya ce zalika wannan maganar da nake gaya muku yu azbihi da ita ake gargadin man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira daga cikin ku in kaga an yi wa mutum irin wannan wa'azin yake dauka to wallahi imaninsa da Allah da ranar lahira yana da matsala saboda Allah ne ya faɗi wannan wannan uban da muka zauna muka yi wannan sulhu ina faɗa da gangan kila na san zai ji ko kila na san za a yi masa fawadin wannan in ka ji wallahi da gangan ina faɗar wannan dan nanana ta wannan wa'azin nayi masa naiwa matar kuna neman ku jefa ku cikin bala'i dangin mijin da suka zo muka zauna suka ce wallahi in yaran nan ba sa son junan su ba za mu zauna ba na kalle shi nace bawon Allah ka ji tsoron Allah idan yarinyar nan tana son mijinta ba zan fata maka bakin me yake faruwa ba amma ni tana gaya min tana son mijinta mijinta yana son ta sabani ya riga ya faru kai yanzu inda surukanka za su ce sabanin da kai da matarka ta har sun kashe ma aure kai ma yanzu da baka zauna da ƴaƴanku yanzu kai ne kake da ƴaƴa yanzu kake jin zafin an taba ƴarka kai ƴaƴan mutane nawa ka taba matarka da ka taba ita ba iyaye ne suka haife ta ba haka dole ka hakura rayuwa haka take iyayen da suka dauki ƴarka su ƴarsu suka baka ba ba sa son ta bane amma haka rayuwa take dole ta zo level din da yanzu ta huta zama a gaban su sai dai ta tafi gidanka kuma ta je ta gogi rayuwa anan kamar yadda kai ma an taba maka haka ita rayuwa in ka kalle ta da kyau bashi ne da biya ka ci bashi ne gobe ka biya yau ka auri ƴan wasu gobe za a auri ka yau ka bata da ƴan wasu gobe za a bata da ƴarka wannan rayuwar haka take to da haka ke wannan uwa mai albarka ki ji tsoron Allah kar ki jefa kai cikin wani hali kuma ki bo azin Allah da yake ai miki wanda wannan yana nuna ki kar imanin ki in kin karbo azin da haka ya ƴan uwa mu kiyaye rayuwa abita a sannu sabani na zamantakewar aure gado ne bahaushe yana da karin magana yace duk dan da yake uwarsa mutuniyar kirki ce bai hira da ubansa ba ba yadda za a yi ka zauna kai hira da babanka indai zai fata ma ciki sai ya ce maka wata ran tai mun kaza kamar yadda ita ya fi sauki ma ta faɗa su ma ta daman sun fi saukin faɗar wannan iyaye maza ne ba su fiye barin ƴaƴansu su san sabaninsu da iyaye da matansu ba amma ita uwa mace a fili ma wani lokaci ma za ta zaune da ƴaƴanta ta karanta musu ai babanku yayi min kaza sai yayi min kaza ni dai wani abin to ba za dai ta ce Allah ya isa ba amma ta sa Allah ya isa amala to mi hakuri haka rayuwar take haka ta gada sabanin aure a gidan annabawa an yi ba gidan da ba za a yi ba an gane ko to wannan shi yasa nake banda in karanta wannan takarda saboda insha Allah ina fatan za ta warware matsaloli da yawa za ta gyara matsaloli da yawa sannan su kuma ma'auratan su iya cinye damuwar su iso iso ba wani fada da ba a yi ba a gidan aure kuma an dawo an zauna an je kotu an yi kaza kuma an dawo an zauna idan Allah bai kare auren ba ba zai kare ba rigimar ba za ta karar da auren ba to da haka a rinka yin abu ana taunawa ana hurawa ana cizawa ana hurawa Allah madaukin sarki ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya kamar yadda tun a farko na gaya muku karatu riyadu salihin da muka fara anan ciccike wasu gurabe zani ba wai karatu ne wanda zamu dauka tiryan tun daga farko har karshe ba illa iyaka matsalar da muka samu yanzu shine waɗanda suka yi recording din musamman na sunna TV wanda suka dauka da camera su alissafin su karatun da ba mu da shi ba su da shi bai fi kwaya goma ba amma sun kasa su tantance mana kwaya goman wani waje ne da wani waje ne da wani waje ne wannan zai ja aiki da yawa to ni ina ganin kamar duk da shi ilimi in za ka karanta shi sau dubu sai ka karu imamu shafi ya ɗauki wani littafi ya ce na karanta shi ya fi sau 200 amma duk lokacin da na sake karanta sai na samu wani ilimin da a karatun farko ban samu ba to shi ilimi yana da wannan albarkar amma duk da haka yana da kyau a ce a taɓa can a taɓa can a taɓa can riyadu salihin na mun yi shekara 14 muna karanta shi a kofar wambai mun yi sauka akwai kasunansa da yawa in kana jawa za ka iya zuwa ka samu ka buɗa kuma har yanzu malamai da yawa suna karantar da shi akwai majalisun da su yanzu ma suka fara akwai wanda yanzu suke tsakiya to abin da yasa ne wannan maganar saboda ni ina ganin kamar tunda dai ni din dai ni ne riyadu salihin nan dai shi ne ku din ma dai ku ne to me yasa za mu zo mu maimaita riyadu salihin haka abinda kawai nake gani yanzu zuwa nan zuwa mu tafi hutun babbar sallah abinda muka tsantsanta yanzu kun ga a yau mun yi zama na biyar in ma goma ne ba su da shi yanzu ka ga mun musu raji ina ganin idan Allah ya kai mu hutun babbar sallah muka yi hutu in za mu dawo karatun to mu canja littafi kafin nan insha Allah zan yi shawara zan yi tunani kuma a ƙarshe sai in gaya muku to ga littafin da in an tafi in za a dawo sai a dawo da shi. Bai da salihin har yanzu gidajen rediyo wasu suna sawa ko ba a Kano ba, a wasu jihohin ana sawa, kuma dai wannan tip to wannan shi ne. Abu na biyu ko na ƙarshe kuma da zan rufe mana da shi shi ne maganar yin katin zaɓe PBC, Permanent Voters Card. A yau da yawan ku na san kun gani don wannan clip din ya yawo a duniya. Pasto ne a kofar coci ya tsayar da mutane ya ce to daman na gaya muku idan kuka zo min rana kaza ba za ku shiga coci ba sai kowa yana da katin zaɓe. To tuntuni su sun ɗau wannan. Wannan maganar wallahi maganar da nake gaya muku duk wani babba a ƙasar nan a arewacin Najeriya mai hankali abin ya tayar masa da hankali. Akwai maganganun da ba sai na gaya muku a nan ba, amma manya-manyan ƙasar nan a yau suna taɓa malamai wanda suke tara mutane su yi magana saboda babu wanda za su yi gaya wa mutane wannan magana ta shiga jikinsu. Kamar yadda na faɗa jiya a karatun Lu'ulu'u wal Marjan, kai a tunaninka na talaka kana ganin idan kai katin zaɓe kamar wani ɗan siyasa kai wa alfarma. Ka daina wannan tunanin, kuskure ne. Maganar katin zaɓe ta wuce wannan. Yanzu kamar da wasa ake cewa za a yi wa layin waya rijista, ka zauna a gida ka ƙi kana ganin ai maganar banza ce. A yau mutum nawa aka rufe wa layi tun abin bai tada hankali ba, a yau sai ka yi sammako ka fita da asuba za ka je ko abu makamancin haka. To wani abu da wasa ake fara shi amma ba mu san me zai dire ba. Yanzu a jihar Lagos na ji wannan magana tintini cewa akwai wajaje na gwamnati wanda in ka je in baka da katin zaɓe ba a kula ka, kamar asibitoci da wasu abubuwa makamantan haka. To kaga irin waɗannan abubuwan ko da a ce ba dokar ƙasa ba ce, iya jihar Lagos ce ta yi wannan ne don ta zaburar da mutanenta. Saboda dukkaninmu mutane ne, dukkaninmu 'yan Najeriya ne, lalaci da mutuwar zuciya yana damun dukkaninmu. Wani abin dole sai masu mulki sun shiga sun yi jan ido sannan za a yi. To da haka ina ba mu shawara wanda wannan abin ya kamata a ce ya wuce shawara, don ni ma da ina da iko irin na wancan fasto ɗin na in rufe ƙofar masallaci ba za a shigo ba, wallahi da haka zan yi. Ba wanda zai shigo masallaci sai yana da katin zaɓe. Ba wanda zai shigo. Kuma ina ba wa mahukunta shawara kamar yadda jiya na faɗa, me yasa ba za su yi haka ba? Me yasa ba za a daina karɓar mutane a asibitoci ba na gwamnatin da firabet ɗin sai suna da kati? Akwai kasashen da haka suke. Yanzu ka je residential abin nan card na zama a ƙasar Saudiya da wasu kasashe, in ba ka da indijin katin ɗan ƙasa ba ka isa ba ka zo asibiti a saurare ka, ba ka isa ba sai ka ai ba ɗan ƙasa ba ne ba kai. In ko za a saurare ka to za a yi maka caji na musamman na baƙon haure, kai yanzu ba ɗan ƙasa ba ne. Idan abu ne ana yin sa a naira 50 sai a ce sai ka biya 500 saboda kai ba ɗan ƙasa ba ne, amma ɗan ƙasa ne to sai ka ci arzikin ƙasa. Duk wata ƙasa da ta ci gaba sai da ta tsara kanta a haka. Wannan zai sa ka ci arzikin ƙasarka ba wasu baƙin haure su zo su fi ka ci ba. Ya kamata mu fahimci wannan. Da haka mu mai da hankali. Kuma ko da a ce don ma a yi zaɓen ne, zaɓe ya cancanta a yi masa haka. Kamar yadda na faɗa a huɗu ba, a yau musulmi ba su da wata dama ta yin jihadi da taimakon addininsu da al'ummarsu da ɓangarensu sai ta hanyar zaɓen nan. A da an yi jihadi da takobi zamanin annabawa, da tafiya ta yi tafiya zamanin malaman musulunci suka yi jihadi da alƙalami suka yi rubuce-rubucen nan. Domin su waɗannan malaman da muke karanta rubuce-rubucensu da yawansu ba su yi jihadin takobi ba, sahabbai su suka yi jihadin takobi. Su kuma sahabbai yanzu ba za a nuna maka wani littafi a ce ga littafin da Abubakar ya rubuta ko Umar ba, saboda su ƙalubalensu a lokacinsu yaƙin takobi ne. To amma zamaninsu Imam Malik ba yaƙin takobi, an gama shi, sai yaƙin ne karatu da rubutu sai suka yi nasu. To mu kuma namu yanzu wanne ne? Shi ne yaƙin mu zauna lafiya mu samu zaman lafiyar da za mu karanta littattafan mu bautawa Allah da su, wanda kuma wannan ba zai yi ba sai mun samar da shugabannin da muke kyautata musu zaton za a samu zaman lafiya a lokacinsu. To kuma waɗannan shugabannin ba za su samu ba sai da me? Sai da wannan katin zaɓen. Sai da wannan katin zaɓen. Kuma wallahi ba mutumin da za a gaya wannan ya fahimta sama da mutanen da suke zuwa masallaci. Kun ga 'yan jagaliya da kuke gani ana duno a jam'iyya kaza sun tara jama'a, jam'iyya kaza sun tara jama'a, waɗannan duk neman kuɗi suke da naira 500 ko 50 ake tara su. Yanzu za ka sha mamaki idan aka nuna maka taron jam'iyyar PDP sai ka ga kamar duk mutanen Kano ne a wajen, in aka nuna maka na APC sai nan maka ga kamar duk mutanen Kano ne a wajen, in an zo NNPP sai ka dauka duk, to duk mutanen dai da suke gaban NPP su ne a TDP su ne can, saboda su ƴan siyasa sun yadda suke tara su. Idan jagula ake so su sa, yanzu za a yi ta buhu 100 sai a bi su da naira 200 sai su sa. Kuma yanzu da an zo inda ake zagin jagula 200 za a ba su su cire su kona kuma su je can. Haka ne abu, in ba haka ba kai mahaukacin ina ne, a ina a Kano ake tara waɗannan mutanen? To duk taron tsuntsiya ne ba shara mafi yawancinsu, da yawansu waɗannan mutanen da kuke gani suna taruwa a gaban ƴan siyasa, wasu a make suke. To wannan labarin zai isa gari, za su fahimce shi. Mu dai da muke zuwa masallatai masu hankali da hangen nesa gwargwadon yadda Allah ya bamu, saboda addini da muke riko da shi, mu ne za mu hango wa al'ummar ne za ta tarai tar a gaba, amma ba waɗancan mutanen ba. Su waɗancan abinda suke bukata mu ceto su daga wannan jagaliyancin siyasa, mu ceto su daga wannan shan kwayar, mu ceto su daga wannan hayaniyar. Ba su san ina suka fito ba a rayuwa, ba su san inda suka dosa ba. Dan kar ka dauka cewa to ai jam'iyyarka ko madugunka da kake so na siyasa ai ko ba kai ma, waɗancan sun isa su tara masa ƙuri'a. To su din kar ka dauka na gaske ne, fosal ne, fosala ne. Haka ya kamata mu fahimci wannan. Da haka dan Allah iyaye, mu koma gidajenmu mu sa iyalanmu su yi, mu sa duk ƴaƴanmu da suka mallaki hankalinsu suka kai su yi a dokance su je su yi, mu ma namu mu je mu duba shi mu adana shi. Wannan shi ne abin da za mu yi wa kanmu da kanmu adalci, na mu kwata wa kanmu da kanmu ƴanci. Maganar ka ce ka daina zaɓe ko kai an fusata ka ko kaza, wannan magana ce kawai, ba ta dace ba. Ƙwarai an fusata ka, to amma ka yi haƙuri. Ka yi zaɓen ba ka zauna lafiya ba, in kuma ba ka yi ba fa. Ka yi zaɓen rayuwa ta yi tsada, in kuma ba ka yi ba fa. Mun yi zaɓen an tashi da yawa daga cikin ƙauyukanmu, to in kuma ba mu yi ba fa. Wannan shi ne abin da ya kamata ka yi wa kanka tunani, domin duk lalacewar akuya ta fi kura. Billahi allazi, duk lalacewar akuya ta fi kura. Kuma ɗaki ko yana zuba ya fi waje. Naka naka ne, duk barnar da za a yi maka a lokacin naka ka kiyayi lokacin da ba naka ba, za ka gane ƙuranka. To da haka dai ina faɗakar da mu dangane da wannan, da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa saƙon ya kai inda ake so ya kai. Kuma ku sani duk wannan maganar da ake fa 17 ga watan nan za a rufe. Yanzu yau muna 11 ga wata, 12 yau ko? To kaga kwata-kwata saura kwana 5. In za mu dakatar da fita kasuwa ne, dakatar da zuwa ofis duk wata hidima a kwana 5 ɗin nan mu fita ne, wallahi shi ne abin da ya dace. Magana ta gaskiya, jihar Legas ita ce abokiyar garawanmu, ita a kudu mu a arewa. Ka kalli yadda mutanen Legas suke rububin yin wannan. Akwai clip da yawa, in kuna bibiyar social media za ku rinka gani. Da yawa mu ko da yaushe abin da yake rudanmu muna da yawa, yawan banza taron tsuntsiya ne ba shara. In ku biliyan ne a jihar ku, in mutum 100 ba su voter card ba a tsarin gwamnati, kamar ba kowa ne a jihar, daji ce. Yawan naku shine adadin wanda suka yi ne voter card suka danna ƙuri'a aka gani. Da haka dan Allah ina jan hankalinmu, ina nanata mana lallai lallai mu mallaki wannan, domin ƴancinmu ne, ƙuri'arka ƴancinka kamar yadda ake faɗa. Da shi ne yanzu ake tunatar da ni wai a menene a wannan watan za a rufe, shi ne wani sabincin za a rufe. Sai su je su kai su yi complaint, su je su gyara, ana gyarawa sai a gyara maka. Wanda nasu ya goge ya koke ya je ya gyara, naka zai fi sauƙin a samo ma, saboda already akwai data ɗin a cikin computer. Allah maɗaukakin sarki ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya, ka nuna mana gaskiya, ka ba mu iko.